Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da takwaran aikinsa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed, inda suka daidaita akan cirewa Najeriya takunkumin visa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta tsige shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai, amma a hukumance dai ba a bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki ba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Litinin, masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mafi ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukan nasu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. Gwamnatin ƙasar ta ce tawagar masu aikin ceto daga ƙasashen Birtaniya, Spain, Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun shiga aikin a ƙoƙarin da ake na tona ƙwaragusan gini a ƙauyukan da ke kan tsaunuka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta afku ne a daren Juma'a, inda ta raunata akalla mutane 2,476 baya ga waɗanda suka rasa rayukansu. Ma'aikatar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce nisan girgizar ƙasa ya kai kilomita 72 kudu maso yamma na Marrakesh. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane 300,000 ne girgizar ƙasa ta shafa, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ta afku a Morocco cikin shekaru 100. Ayyukan ceto sun rika tafiyar hawainiya. Wasu 'yan ƙasar ta Morocco kuma sun rika bayyanawa ta kafar sada zumuntar zamani cewa gwamnati ta rika hana masu aikin ceto shigowa ƙasar domin taimakawa. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya ce gwamnatinsa a shirye take domin bayar da duk wani taimakon da ya dace ga ƙasar ta Morocco. A yau Litinin ne 11 ga watan Satumba, Afirka ta yi bikin tunawa da zagayowar ranar harin ta'addancin da ya kashe kusan mutane 300,000 karo na 22. A wani lokaci ne a yau shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabi ga jami'an soji da jami'an kiwon lafiya da iyalansu a wata cibiyar sojoji da ke jihar Alaska. Biden ya yada zangowa Alaska ne kan hanyar shi ta koma gida daga tafiyar da ya yi a waje, da ta hada da halarta babban taron G20 a India da ganawa da ya yi da shugabanni a Vietnam. Duk da cewa bikin na ranar Litinin zai zama wani lamari da ya gudana ba tare da ganin fuskar shugaban ƙasa ba a wuraren da lamarin ya afku a biranen New York, Pennsylvania da Pentagon, bikin zai ci gaba da zama abin misali. A shekara ta 2005 ne shugaba George Walker Bush ya gudanar da bikin tunawar daga wani fili a White House, yayin da shi ma shugaba Barack Obama ya kasance a wani yanayin shiru na tunawa da waɗanda lamarin ya dutsa da su daga fadar White House a shekarar 2015, kafin daga bisani ya yi halarci wani biki na tunawa da ayyukan soji a Fort Meade da ke kusa. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da har-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin goron zabi da farashin kayayyakin abinci ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kubce musu. Ya bayyana musamman halin da ake ciki a Somalia, inda ya ce ƙasar da daɗewa ta dogara ne da alkama da take samu daga Ukraine da Rasha, inda wargajewar yarjejeniyar fitar da hatsin ta zama mata babbar matsala. Yarjejeniyar fitar da hatsin ta kogin Bahar Aswad ta ba Ukraine dama fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad. A watan Yuli ne Rasha ta fice daga yarjejeniyar, inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar da aka yi a lokaci guda ba na cire mata duk wani shinge domin fitar da nata kayan abincin da takin zamani zuwa waje. A yau Litinin ne shugaban hukumar kare haƙƙin dan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sauyin yanayi yana haifar da ayyukan gaggawa kan bil'adama a ƙasashe da dama, inda ya jaddada buƙatar da akwai na yaƙi da masu gurɓata muhalli. Da yake magana a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk ya buga misali da tashin hankalin kwanan nan akan muhalli, wani tashin hankali da ya shafi duniya baki ɗaya. Ya bayyana yadda a baya ya ziyarci Basra da Iraki, inda itatuwan dabino ke jere, amma a yanzu fari da tsananin zafi da tsananin lalacewar muhalli da ƙarancin ruwa suka sa komai ya gushe ya koma tamkar karmami da ƙura. Turk ya ƙara da cewa sauyin yanayi ya tilastawa miliyoyin mutane shiga fari, lamarin da ya ce yana gusar da fatar da mutane ke da ita da damarmaki na gidaje da rayuka. Ya ce a 'yan watannin nan gargaɗin gaggawa ya zama tabbatacce ba ɗaya ba ba biyu ba ga dukkan faɗin duniya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da takwaran aikinsa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed. Sun kuma daidaita a kan cirewa Najeriyar takunkumin da aka sanya mata na samun visa da kuma sufurin jiragen sama. Ministan ma'aikatan wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tuga, wanda ke tare da shugaban Najeriya Bola Tinubu a wurin ganawar, ya yi wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Gaskiya shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shi ya yi wannan yunkuri, ya yi wannan kokari ya tattaro mu duk ya ce a taho nan a zo a zauna a yi magana a daddale a ƙara fahimtar juna. Ya nuna kuma hikima da fasaha da fahimtar al'amura da suka dangane da shugabanci da kuma kasuwanci.
To bayan maganar jiragen saman nan da kuma visa, menene aka yi wanda zai taimaka wa Najeriya wurin bunƙasar tattalin arzikinta?
Idan da muka je dama maganar ta yace ai da za a jawo 'yan kasuwa da sauran kasashe su zuba hannayen jari a Najeriya domin cimma nasara a abubuwan nan guda takwas wanda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zayyana cewa su ne abubuwan da suke da muhimmanci da yake so ya ga a mulkinsa an cimma nasara.
Amma zai yi ko ana sa ran daular Larabawa ta sanya jari a tattalin arzikin Najeriya kamar yadda muka ga rahotanni na ambato cewa an yi tsakanin Bola Tinubu da shi Maktum ɗin nan.
To wannan tattaunawa ne a tsakanin su, sai mu jira mu ga abin da zai biyo baya. Amma dai kaga ga nasara nan a fili a bayyane. Emirates ba ma Emirates kawai ba, har da Etihad, wato kamfanonin jiragen saman su guda biyu dukkansu za su koma zirga-zirga tsakanin daular Larabawa da Najeriya. Sannan kuma maganar visa za a buɗe 'yan Najeriya suke so su tafi ƙasarsu su ringa samu kamar yadda ake yi da.
To wani tsari aka yi na basussukan da waɗannan kamfanonin suke bin Najeriya wanda shi ne sanadin suka daina hada-hada ƙarƙashin tsohuwar gwamnati?
Dama an biya da yawa a ciki abinda ya saura kaɗan ne, amma abinda dama ake gudu shi ne kare tsara taruwa. Amma yanzu wannan fahimta da aka samu a tsakani ya nuna cewa wannan ya zama tarihi, an riga an wuce wurin.
To me kuke fata ita daular Laraba ku kuma Najeriya za ku yi mata dangane da hada-hadar jirage ko kuma ba da bizoji ga sauran 'yan ƙasarsu da ke so su zo Najeriya?
Amma za mu sauƙaƙe namu zuwa ƙasar mu, kar ka manta cewa mu ma akwai jiragen samanmu da suke zuwa wurinsu, su ma za su ƙara kiyayewa da dokokinsu. Sannan 'yan ƙasarmu da sukan zo nan wanda ba kasuwanci suka zo yi ba, suke musu ta'addanci, suke abubuwan da ba su dace ba, nan ma za a dinga tantancewa a tabbatar da cewa irin wannan ba su samu daman zuwa ba tun farko ma. Saboda haka wannan sai an ƙara kiyayewa da wannan.
A gaida Umar Faruk Musa da ya yi wannan hirar. Gwamnatin riƙon ƙwaryar jamhuriyar Nijar ta tsige shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai kwanaki kaɗan bayan da ya nuna rashin jin daɗinsa a kan yadda wasu daga cikin masu zanga-zangar nuna buƙatar ficewar sojojin Faransa ke wuce gona da iri har ma da yin fatali da doka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Da hantsin wannan Litinin 11 ga watan Satumba ne takardar tsige shugaban 'yan sandan birnin Yamai Controller General Abdulsalam Muhammad dauke da sa hannun ministan cikin gida General Muhammad Tumba ta fara karaɗe kafafen sada zumunta, wacce wata majiyar sabbin hukumomin na Nijar ta tabbatar mana da sahihancinta. Abin tuni a ranar Larabar da ta gabata ne shugaban hukumar 'yan sandan birnin Yamai Abdulsalam Muhammad ya gargaɗi masu zaman dirshan a harabar sansanin sojan Faransa da ke dab da filin jirgin saman Yamai su koma gefen titi domin baiwa masu ababen hawa damar kai da kawo ba tare da wata tsangwama ba. Haka kuma ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda wasu daga cikin waɗannan mutane ke uzurawa masu ababen hawa da suke tilasta cire bel ga masu motoci da hular kwano ga masu babura. Controller General Abdulsalam a wannan rana ya sanar cewa suna da bayanan cin zarafin mutane a wannan wuri, ciki kuwa har da iyo mata fyaɗe. Saboda haka ya buƙaci haɗin kan jagororin zanga-zangar domin tabbatar da doka da oda. Ba a dai bayani a hukunce ba kan dalilan ɗaukar wannan mataki, to amma a ra'ayin wani ɗan farar hula na gamayyar Reso Esperance Bashar Maman za ta yi abin na da nasaba da furucin da shugaban 'yan sandan na Yamai ya yi game da abubuwan da ke wakana a harabar Eskadri.
Kai da ke babban ɗan sanda wato garin, kai ya kamata ka je ka ba da gudunmuwarka gwagwarma a yi ta cikin tsanaki da cikin kare haƙoƙin mutane kuma da kare duke su, ba ka koma baya ba ka soki abin. To wannan suka ina jin ita ce ba ta ma mutane daɗi ba, kuma ba ta yi daidai ga al'amuran sauyi wanda ake nema ƙasar Nijar ta kubce daga mulkin mallakar Faransa.
Dama tun a ranar ziyarar ta Controller General Abdulsalam, ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga Gamace Muhammadu ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa kalaman na shugaban 'yan sandan birnin Yamai zagon ƙasa ne da ya kitsa takanasu da nufin ƙarfafa gwiwa ga muƙarraban tsohuwar gwamnati. Saboda haka ake ganin rubutunsa tamkar shawara ce ya baiwa hukumomin mulkin soja.
Ba mamaki yanzu da yake gwamnatin 'yan ƙasa ne, dole ya yi aiki da ra'ayin 'yan ƙasa. Dan hula-hula yana ganin buƙatar jama'a ne kuma wadda take daidai da abin da mutane suka hankulta.
Tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne matasa suka kaddamar da ayyukan binciken motoci da ababen hawa a titunan birnin Yamai, galibi da daddare da nufin daƙile yunkurin dukkan wata aika-aika. Haka kuma irin wannan aiki ke gudana daga ran ɗaya ga watan Satumba a harabar sansanin sojan Faransa. Sai dai wasu mazauna birnin Yamai sun koka kan yadda wasu daga cikin masu aikin binciken ke fice gona da iri, wasu ma na ganin tamkar masu zanga-zangar na shiga hurumin jami'an tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya tabo batun hukuncin da kotu ta yanke a kwanan nan a Najeriya game da korafe-korafen zaben shekarar 2023 da aka shigar a gabanta. Ga Sani Shu'aibu Malumfashi da ƙarin bayani.
A Najeriya, tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Buhari a karon farko tun bayan sauka shi daga karagar mulki ya yi bayani game da hukuncin da kotun sauraron ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta yi, inda ta wance kal da ƙarar da su jam'iyyun Labour, APN da kuma PDP suka kai. Ya ce hukuncin da suka yanke na ayyana Bola Tinubu da mataimakinsa a matsayin wanda suka yi nasara a zaben, nasara ce ga demokaradiyya da kuma al'ummar ƙasa, kamar da yadda tsohon kakakinsa Malam Garba Shehu ya mana bayani.
To, wannan jawabi nasa mai muhimmanci ya taɓa abubuwa biyu ko uku. Na farko dai ita wannan shari'a yadda ta fito, wato nasara ce demokaradiyya. Nasara ce ga al'ummar Najeriya, saboda su al'umma da suka ruruwa suka zo suka zaɓi wannan gwamnati ta APC. Ai, ba za su so bayan gumi da suka sha da tsawaiya da suka yi wajen wannan zaɓe a zo a ce an rushe wannan zaɓe ba. Saboda haka an martaba su, an ba su darajar su a matsayinsu na 'yan ƙasa, saboda abin da suke so ne kotu kuma ta ce ta amince an bar musu zaɓi da suka yi. Magana ɗaya kenan. Na biyu shi ne masu shari'an nan sun nuna ƙarfin hali da ƙarfin zuciya, saboda irin turari da barazana da ake musu. Ba ni ba taɓa ganin ƙasar da za a ce an sa kotu, kai ka anan kawo ka ƙara kuma kai kake ba da umarni ko kake barazana ga mai shari'a ta ce sai yadda kake so za a yi. In ba a yi yadda kake so ba, a'a za ka kawo fitina a ƙasa ko ka kawo abin da ba a so. Amma alhamdulillah masu shari'a sun nuna ba a isa a yi musu wannan ba. Sun bi doka, sun bi abin da shari'a ta ce, suka ce a'a ba za a yi mana barazana don mu karkata da ƙasashen nan ba. To, wannan abin yabo ne gare su, don shugaban Muhammadu Buhari ya yaba musu, ya yi fatan alheri ta tattauna gwamnati a ƙarƙashin shugabanci na Ahmed Tinubu da kashi.
Dukansu dai sun garzaya ya zuwa kotun koli don neman haƙƙinsu. Me za ka ce?
To, dama ce tsarin mulki ya ba su cewa za su iya zuwa har kotu. Saboda haka mu ba za mu ce shi ba. Amma dai sun wata kafin kyautun daga Laraba ke zabi. Irin wannan hukunci ba taɓa awa 12 ana gabatar da shari'a a hukuncin da irin wannan da aka yi bayarwa. Sun farke kowace laya sun yi bayani da dalla-dalla su mu ga yadda za su ke gaba ba. Amma tun da suna da kuɗin da za su ba ma su kai ƙara lauya da sauransu su je su ma su sa ci abinci.
Garba Shehu kakakin tsohon shugaban ƙasa. Shi ma shugaba Ahmed Bola Tinubu ya yi na'am da hukuncin da kotun ta yanke, wanda ya ce hakan ya ƙara mai ƙaimi da himma don yi wa al'ummar ƙasa aiki tukuru ba tare da nuna bambancin siyasa ko ƙabila ko addini ba. Tinubu ya kuma jinjinawa alƙalan kotun bisa jajircewar da suka yi wajen yin nazarin ƙorafin da jam'iyyun adawan suka kai, inda suka bi tsarin dokar ƙasa wajen yanke hukunci, wanda a cewarsa yin hakan ya nuna ƙwarewarsu a aiki. Kotun mai alƙalai biyar, wanda ke ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Tsammani Haruna, ta shaya. Masanin shari'a barista mai Nasiru Ibrahim Kogo ya ce ta bi tsarin doka ne wajen yanke hukuncin.
Abubuwan da ya kamata lauyoyi su yi ba shi ne suka yi ba da yawansu, musamman ma manya-manyan lauyoyin da ake kira senior advocate. Abin da nake nufi a nan shi ne akwai abubuwa guda uku da ya kamata a sabbata. Na daya, kotu ba ta da hurumin ba ka wani hukunci daban da abin da kai ka nema, wato abin da ake kira pleading naka. Abubuwan da kawai kace shi ne madogara abin da za a bada. Sannan na biyu kuma, kotu ba ta bada hukunci ce ta la'akari da madogararka. Misali, in muka dauki kamar maganar cancanta shi mai girma kashin shekima da kuma magana takardun cancanta Bola Tinubu daga ƙasar Amerika da kuma maganar zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kuma abubuwa da suka shafi magana jeji ta uku na Abuja. To, wanda ya shafi jeji ta uku na Abuja ina ji shi ne kawai yake da nasaba da harkar wannan zabe. Abubuwan da suka shafi cancanta tsayawa ta tara abubuwa ne waɗanda suke kane ranar zabe suka faru. Wani abu wanda yake ya faru kan ranar zaɓe ba a kai shi da kotu ta musamman, wato tribunal, ana kai shi da federal high court ne, wato babbar kotu ta ƙasa. Ita wannan kotu tana sauraron abubuwan da suka faru daga ranar zaɓe zuwa ranar abin da ya biyo bayan zaɓe, shi ne abubuwan da suke sauraro. Kamata ya yi kwana 14 bayan an ce ya zama ɗan takara, ya kamata su shigar da wannan ƙara, ba abubuwa ne da ya shafi hurumi na ita wannan kotu ba. Tsakure na biyu kuma shi ne hujjojin da suka kawo, misali hujja da ta shafi alƙalin zaɓe ko nagartar na'urar zaɓe, kuma da su shafi menene matsayin hukumar zaɓe za a yi amfani da na'ura ko ba za a yi amfani da na'ura ba. Duka waɗannan ba a kawo ƙwararru waɗanda suke masana ne kamar ne, kamar misali wanda aka kawo a matsayin wanda ya bada shaida ta bangaren Peter Obi sai ce shi ba ya da masaniya a kan na'urar diba, amma dai shi ya je an yi zaɓe da shi. Har kuma yi bayani a mazaɓu nawa ne kuke jin kuna da yaƙinin a an kafka alge suka kasa kawo jadawalin mazaɓan da kuke tunanin an tafka albin. Sun irin waɗannan abubuwa ne wanda yake da shi amfani da ƙwarewa ko kuma ƙwararru su zama su ne shaidun su ko kusurtali, inda wani wanda yake injiniya ne wanda ya shafi yana ƙerawa ko gyaran wannan na'urar diba cikin yakin zance ba da shaida, inda kuma mutuka wani jami'in zaɓe ne ko ya taɓa zama jami'in zaɓe ko kwamishinan zaɓe ko wani abu, to kun ga wannan yana da masaniya sosai a kan tantance alƙabuluma na zaɓe.
A yayin da su 'yan takarar jam'iyyun adawa suka garzaya ya zuwa kotu, shin da wace hujja za su je, kuma yaya al'amarin zai kasance? Barista Zubair Abubakar ya amsa wannan fatawa.
To a wannan shari'an, kamar yadda ita kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi, akwai abubuwan da ta tsige su a matsayin ya kamata a ce an je kotun High Court ne na tarayya a tabbatar da wasu abubuwan da aka kawo gabanta saboda matsalar hurumi. Misali kamar yadda jam'iyyar APM da jam'iyyar Labour suka yi magana akan cancantar mataimakin shugaban kasa a matsayin an zaɓe shi a primaries a senator na Maiduguri, kuma an sake naɗa shi mataimakin shugaban kasa. Kaga da tun can baya ne aka ce a yi wannan maganan a tantance kamin ma a ce ya tsaya zaɓe. Akwai matsalar takardar shugaban kasa wadda ake cewa ya yi forgery ne daga jami'ar jihar Chicago. To shi ma kotun ta nuna cewar waɗannan abubuwan da an tado su lokacin re-election mata. Ire-iren waɗannan su ne na tabbata kamin kotun kolin ta ma zauna ta yi shari'a sai ta kalli waɗannan abubuwan ita ma ta tsefe su sannan ta yi. Amma kaga kamar maganar da aka yi na matsayin Abuja da zaɓuɓɓukan da aka kaɗa da kashi 25% ko kuma bisa jihohi 36 na Najeriya, ya matsayin shi yake? Kotun koli za ta amsa wannan. Na biyu, za ta amsa cewar to maguɗin da waɗannan jam'iyyu da kowacce su ta ce an yi mata maguɗi, kowacce su musamman jam'iyyar Labour da PDP kowacce tana ganin kamar ɗan takarar ta ya kamata a ce shi ne shugaban ƙasa. A kotun koli za ta duba shin girman wannan zargi da abubuwan da aka gabatar a gaban kotu ya kai ya ture matsayin da hukumar zaɓe ta ɗauka na ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban ƙasa, wannan ne zai ba da haske ga hukuncin da za ta yi. To in ka dubi wata matsala kuma ta IRF, wannan na'ura da ake harba sakamakon zaɓe wanda jam'iyyar PDP ta yi maganan shi, ƙorafin da jam'iyyar ta yi shi ne an tura sakamakon zaɓen 'yan majalisa a na'ura, amma zaɓen da aka yi daidai da shi sai kuma ba a tura shi a na'ura ba. To wannan abin da kotun koli za ta duba shi ne ya matsayin IRF yake a doka, yana saɓanin matsayin da ita kotun ɗaukaka ƙara ta ɗauka ne ko kuma yana daidai da matsayinta. Wancan ƙorafe-ƙorafe kuma da aka yi a zauren zaɓe ya zo daidai da Electoral Act, jam'iyyar PDP ke da gaskiya ko kuma hukumar zaɓe ta tauye mata haƙƙokinta ne lokacin da take waɗannan ƙorafe-ƙorafen. To waɗannan abubuwan duka za su je kotun koli, in suka rubuta waɗannan bayanai bayan sun rubuta dalilan ƙaransu, lauyoyinsu za su rubuta abin da ake kira appellant's brief. In aka ba waɗancan ɓangaren su kuma za su rubuta abin da ake kira respondents brief. Sannan a ɗauki ranar da za a zo a gurfanar a gabatar a gaban alƙalai, su kuma sai su ba da ranar da za su yi hukunci. Shi wannan ba zai ɗau lokaci sosai ba saboda shaidu ba za su bayyana ba a gaban kotu. Za a yi amfani ne kawai da rubuce-rubuce na takardun da lauyoyi za su gabatar, sai alƙalai su yi hukunci bisa wannan.
Barista Zubair Abubakar da ke zaune a birnin Kaduna.
Hausa na cewa ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare. Sanisha Malumfashi, murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Najeriya ta kammala wasannin neman gurbin gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka ta bana. tare da samun nasara kan kasar Sao Tome a jiya Lahadi, wanda ya bata damar kasancewa ta daya a saman rukunin A na wasannin neman gurbin. Najeriya ce ta karbi bakuncin Sao Tome a wasan ta karshe a filin wasa na Oyo ta jihar Akwa Ibom, inda ta lallasa ta da ci 6 da nema tare da kwallaye 3 da suka fito daga shahararren dan wasan gaba na kasar Victor Osimhen. Wannan ya baiwa Osimhen din kasancewa dan wasa da yafi kowa zura kwallaye a wasannin neman gurbin gasar na bana, inda yake da kwallaye 10 tare da tazarar kwallaye 5 tsakaninsa da Muhammad Salah na kasar Masar, wanda ya sami jefa kwallaye 5. Haka kuma Osimhen ya sami damar kafa sabon tarihin zarta kowa a yawan zura kwallaye a wasannin neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afrika, domin ba ta ba samun dan wasan da ya zura kwallaye 10 a gasa ɗaya ba a cikin shekaru akalla 20 da suka gabata. Kasar Jamus ta sallame mai horar da ƴan wasanta Hansi Flick biyo bayan dankarin kashin da kasar ta sha a hannun Japan da ci 4-1 a wata wasan sada zumunci a ranar Asabar. Matakin ya kawo ƙarshen hakuri da kuma ƙarin lokaci da kasar ta baiwa kocin, yayin da ta sha kashi a wasanni 4 daga cikin 5 da ta buga a baya-bayan nan, lamarin da ya bada adadin wasanni 12 kacal da ya sami nasara daga cikin wasanni 25 da yake jagorantar kungiyar ƙwallon kasar, bayan da ya karbi aikin horar da su daga Joshim Lo a watan Agustan shekara ta 2021. Flick mai shekaru 63, wanda tsohon dan wasan kasar ta Jamus ne, ya kasance koci na farko da kasar ta kora tun daga lokacin da aka kirkiri kungiyar a shekarar 1926. Daga ƙarshe dai shugaban hukumar ƙwallon kasar Spain Luis Rubiales ya sauka daga mukaminsa sakamakon cece-kucen da ya biyo bayan sumbatar 'yar wasar kasar Jenny Hermoso, sadda kungiyar ƙwallon kafar mata ta kasar ta lashe kofin duniya. Rubiales ya sambaci Hermoso ne a yayin bikin gabatar da kofin gasar da aka kammala a kasar Australia, wanda 'yar wasar ta ce ba da amincewarta ya yi ba, ko baya ga kiraye-kirayen ya yi murabus na ƙashin kansa. 'Yar wasar ta kuma gabatar da ƙara kan lamarin a yayin da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA, ta dakatar da shi na wani ɗan lokaci bayan buɗe bincike da zaman shari'a kan lamarin. A fagen wasan tennis kuma ɗan wasan ƙasar Serbia Novak Djokovic ya daidaice da tarihin wanda ya fi kowa yawan lashe manyan gasannin tennis na Grand Slam a duniya, bayan da ya lashe gasar US Open ta bana. Djokovic ya yi nasara ne kan Daniel Medvedev da turmi 3 a jere a wasan ƙarshe ta gasar a jiya Lahadi, wanda ya bada adadin manyan gasanni 24 kenan da ya lashe, inda ya daidaice da tarihi bayan kasa samun dama a gasar Australian Open ta bana da ya sha kaye. Yanzu haka kuma shi ne ya lashe 3 daga cikin manyan gasannin tennis 4 na shekarar nan ta 2023, inda kuma ya kasance dan wasa na farko a duniya da ya taɓa samun irin wannan nasara sau 4 a tarihi. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin, masu aikin ceto a ƙasar Morocco sun ci gaba da neman sauran waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasa mai ƙarfi, yayin da yawan waɗanda suka rasa rayukansu ya ƙaru zuwa aƙalla 2,497. A yau Litinin ɗin ne 11 ga Satumba, Amurka ta yi bikin tunawa da zagayowar ranar harin ta'addancin da ya kashe kusan mutane 300 karo na 22. A yau Litinin, shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce janyewar Rasha daga yarjejeniyar fitar da hatsi ta kogin Bahar Aswad da hare-haren Rasha akan wuraren ajiyar hatsin Ukraine sun haifar da tashin farashin kayan abinci a ƙasashe masu tasowa da dama. Da yake magana a yayin zaman hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, Turk ya ce tashin goron zabin da farashin kayan abinci ya yi ya sa damar da mutane da dama ke da ita na samun abinci ta kurce musu. A yau Litinin ne shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa sauyin yanayi yana haifar da ayyukan gaggawa kan bil'adama a ƙasashe da dama, inda ya jaddada buƙatar da ke akwai na yaƙi da masu gurɓata muhalli. Da yake magana a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk ya buga misali da tashin hankalin kwanan nan akan muhalli, wani tashin hankali da ya shafi duniya baki ɗaya. Jami'ai a arewa maso yammacin Pakistan sun faɗa a yau Litinin cewa wani bom da ya tarwatse ya kashe aƙalla soja guda ya kuma raunata mutane da dama da suka hada da farar hula. Harin bom din ya kaikaice wuta ta gajerun motocin sojin Frontier Corps na fashuwar babban birnin yankin Khyber Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto labaran duniya da Julie Gresham da kuma Fiona da ta taimaka wajen hada shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.